sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Ayo ranar Laraba 28 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa likitoci a Najeriya sun yi gargadi kan shan magungunan gargajiya ko na asibiti ba bisa ka'ida ba. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ƴa mace da Aisha Ma'azi ke gabatarwa, sai kuma muhimman kanin labaran jaridan Kamaru. Amma kafin nan ga Baba Yakub Makeri da halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa a ranar Lahadi cewa ana fargaban kimanin ƴan ƙabilar Rohingya 180 sun nutse a wani jirgin ruwa yayin da suke barin Bangladesh zuwa Malaysia a farkon wannan wata, yayin da wani jirgi dauke da mutane 174 da igiyar ruwa ta kada shi zuwa gabar tekun Indonesia a ranar Litinin. Mutane da dama na tunani su ne waɗanda hukumar ƴan gudun hijiran take faɗi sun nutse, ko da yake wasu ƴan Rohingya a Bangladesh da Malaysia da suka zanta da masu aikin ceto ƴan gudun hijiran a ranar Litinin sun tabbatar da waɗannan mutane 174 ba su da alaka da ƴan gudun hijira 180 da ba a gano su ba kuma ake fargaban sun mutu. Mutane da dama a Malaysia da Cox Bazar a Bangladesh, inda sama da ƴan Rohingya miliyan 1 ke zaune a sansanoni masu daudan gaske da cunkoson jama'a bayan da suka arce daga tashin hankali a Myanmar, sun faɗa wa muryar Amurka a ranar Juma'a cewa ƴan uwansu da suka baro Bangladesh da jirgin ruwa a ranar 2 ga watan Disamba zuwa ƙasar Malaysia sun bace a kan teku, kana sun kai kimanin 180 a cikin jirgin ruwan. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa ƙasarsa za ta haramta bada mai ga dukkan ƙasashe da suka amince da iyakance farashin mai da ƙasashen yammacin duniya suka dora wa man Rasha, matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. Dokar umarnin shugaban ƙasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar Kremlin na cewa an haramta bada mai da albarkatun mai ga kowace kungiya ko ɗaiɗaikun jama'a na ƙasar waje, muddin kwantaragin bada mai ya shafi iyakance farashin ko kai tsaye ko a ƙaiƙaice. An fitar da wannan dokar ce a matsayin martani kai tsaye ga matakin da ya saba wa ƙawance, kana ya sha bamban da dokokin ƙasa da ƙasa wanda Amurka da wasu ƙasashen waje suka ɗauka, kana wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bi sahunsu, a cewar rahoton Reuters. Kungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki 7 ta G7 ita ce ta amince ga saka iyakanci ga farashin man Rasha a farkon wannan wata, waɗanda suka haɗa da ƙasar Canada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da Burtaniya da kuma Amurka, sai kuma ƙungiyar Tarayyar Turai. Ƙungiyar ta G7 ce za ta aiwatar da wannan matakin tare da ƙungiyar Tarayyar Turai da kuma ƙasar Australia, a cewar Reuters. Ƙasar Rasha mai arzikin mai na biyu a duniya bayan Saudi Arabia ta ce dokar haramcin za ta fara aiki ne daga ranar farko ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Yuli. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lissafi na ƙara zama damuwa, satar mutane da azabtar da su da fyaɗe na ƙaruwa. Fararen hula da dama ciki har da mata da ƙananan yara ne ƙungiyar 'yan tawaye M23 suka kashe a gabashin Congo, a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta M23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja, a cewar rahoton na kwamitin masana na Majalisar Ɗinkin Duniya. Takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyartar yankin Rushuru na lardin Kivu ta arewa na Congo, inda M23 ta kwace yankin. Ana sa ran buga rahoton a wannan mako. An kwashe gumman shekaru ana gurzar rikici a gabashin Congo, sama da ƙungiyoyin 'yan bindiga 120 ne ke faɗa a yankin, galibi saboda ƙasa da kuma ikon haƙar ba'adinai na albarkatu, yayin da wasu ƙungiyoyi kuma ke ƙoƙarin kare unguwanninsu. Yanayin da daman can yake cike da tashin hankali ya ƙara rancaɓewa a wannan shekara, lokacin da ƙungiyar M23 ta sake kunno kai bayan kusan shekaru 10 ba a jinta.
kafin mu kawo muku sauraron rahotannin da muke dauke da su zamu fara kawo muku rahoton mu na farko duk da yake a wannan zamani za a iya cewa asibitocin shaka tafi na nan a kusa da kowane yanki na Najeriya mutane kan yi amfani da magungunan gargajiya wajen jinyar wasu cutuka na yau da kullum kamar gyamban ciki zazzabin cizon sauro da sauransu idan ka ɗebe zuwa awun ciki da haihuwa a asibiti dake samun karbuwa sauran bukatun jinya musamman a karkara ba ya gagara ba mutane da dama kan yi amfani da magungunan gargajiya daga Abuja Hawa Umar ta hada mana wannan rahoto
baya ga kasancewa magungunan gargajiya na da arha da saukin samu wasu mutane kan dau wasu cututtukan ma na gargajiya ne don haka maganin su sai ta hanyar gargajiya malaman lafiya na cewa sanin cuta da bin ka'idojin yadda za a dakile ta shine magani a kullum marasa lafiya na fadi tashin neman magani don samun waraka amma abin tambaya anan shine a ina gizo ke saka tsakanin maganin gargajiya da na asibiti akwai bambanci ra'ayi ga masu amfani da maganin gargajiya ko na asibiti kamar yadda suka bayyana Salima Amiru ta fara da cewa
gaskiya ina amfani da maganin gargajiya musamman idan ina ciwon mara to gaskiya idan na sha na asibiti baya mun amma idan na sha maganin gargajiya cikin ikon Allah sai in ga na samu sauki saboda ni dai gaskiya magunguna da yawa na turawa na asibiti baya mun amma idan ni amfani da magungunan gargajiya sai ina samun sauki
Sunana Muhammad Nakinta gaskiya ina amfani da shi ba sosai ba dalilin da yasa wani lokaci ina amfani da maganin gargajiya dan saboda gaskiya ina samun waraka sosai amma kuma dalilin da yasa ba na amfani da shi sosai naji likitoci suna faɗa cewa maganin gargajiya yawanci ba ta da nafda wani aboki na ma ya taba sha ya masa illa sosai har ya kwanta a asibiti da kyar ya samu sauki dan saboda maganin bai san yadda zai yi amfani da shi ba kuma wanda ya bashi maganin bai ga ga yanayin da zaka yi ba
sunana Jamil Abdulkarim ina amfani da maganin gargajiya saboda wani lokacin ina jin kasala ko zafi min yawa in kan sha maganin gargajiya na kan ji sauki a jikina sai ne amfani da na asibitin baya fitan mun da dattiyan da ya kamata amma na kan sha wani lokacin amma shi ina sauka ne ana an ce ina kwanciya ne kawai amma shi wannan na gargajiya ya kan wanke maka duk wani datti a jikinka
Maryam Usman a ni gaskiya ban san maganin gargajiya yawanci yana kawo mutum illa in suka gaya maka ga yadda zaka yi amfani da shi wani lokacin kai amfani da shi sai ya zame maka illa amma mutane suna cewa suna samun dacewa amma ni kan gaskiya na asibiti na fi amfani da shi
sautari mutane kan sha magani ba tare da shawarar likita ba yayin da ake shan maganin gargajiya ba tare da kayyade ma'aunin mazubi ko yawan da za a sha ba kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya a Abuja ya bayyana irin illolin da ke tattare da shan magani ba bisa ka'ida ba
ko shan magani ba akan ka'ida ba ko na gargajiya ko na bature yana da illoli da yawa zai iya lalata bangarori na jiki musamman koda da hanta zai iya yi wa zuciya lahani zai iya yi wa kwakwalwa lahani zai iya lalata jini zai iya lalata kowane bangare da aka sani na jiki ba kuma lallai wani lokacin ma a gane cewar abin da ya kawo hakan ba kenan
idan za a iya tunawa hukumar kula da ingancin abinci da maguna ta Najeriya NAFDAC ta yi gargadi kan shan maganin ganye don gujewa yawan mace-macen da za a iya kaucewa Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya Talata cewa an kama 'yan Iran aƙalla sama da 100 a cikin kwanaki sama da 100 da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar wanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Zanga-zanga ta mamaye ƙasar Iran tun cikin watan Satumba lokacin da Masa Amini, makurdin Iran, ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Tehran da zargin take dokar ƙasar ta saka suturar mata mai tsauri. A farkon wannan wata, Iran ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu na saba da zanga-zangar a kokarin mulkushe jama'a, lamarin da 'yan raji suka ce yana jefa jama'a cikin tsoro. A wani rahoto a jiya Talata, kungiyar kare yancin ta IHR ta gano mutane 100 da ake tsare da su da ka iya fuskantar babbar hukunci, ciki har da wasu 11 da aka riga aka yanke musu hukuncin kisa. A hali da ake ce kuma a jiya Talata, hukumomin Faransa suka gudanar da bincike akan kisan kai na nutsewar wani dan kasar Iran a birnin Lyon da ke kudu maso gabashin kasar, wanda ya faɗa a kafar sadarwar zamani cewa zai je ya kashe kansa don ya janyo hankalin duniya akan yadda ake murkushe masu zanga-zanga a Iran. Da yammacin ranar Litini ne aka ga Muhammad Muradi mai shekaru 38 a cikin kogin Rhone wanda ke kwarara a tsakiyar birnin Lyon. A cewar wata majiyar 'yan sanda da ta nemi a saka yata, tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Majiyar ta ƙara da cewa ma'aikatan agajin gaggawa sun iya ƙoƙarinsu amma sun gaza ceto ran Muradi a gabar kogin. Muradi ya kafe wani bidiyo a shafin Instagram yana mai cewa zan nutse a cikin ruwa don na janyo hankalin duniya akan cin zarafi da ake wa masu zanga-zanga a Iran tun bayan mutuwar Masa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Tehran saboda take dokar kasar ta saka sutaren mata mai tsauri. Muradi ya ce idan kuka ga wannan bidiyo to ya mutu kenan.
Da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashiyarmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci. Tun farkon wannan watan ne muka fara waiwaye akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da shirin ya mai da hankali a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma a yau za mu yi dauraya ta ƙarshe. Idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 23 ga watan Maris, akalar shirin ta karkata kan dalilan da ke haddasa wa mata yawan kisan abokan zamansu a wannan zamani, kuma mun karbi bakuncin barista Hassana Mai Riga Tila da barista Sa'idu Sa'ad wacce ta fara da bayyana ra'ayinta game da wannan mawdu'in.
Tarbiyya ta bar gidajenmu, addini da tsoron Allah ya bar zukatanmu, san duniya ya mamaye gurbinsu. Kamu a kai da doka mai iyaye suke, yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shedan rakance, because uwa ba ta ciki, uba baya ciki, kowa ya tafi neman duniya. Muna girmar da yara,
wato renan yara
wanda ba su da tsoron Allah, gashi sun zama exposed to ayoyi wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa a gaskiya ba zan ce mata ne kadai suke ba duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kadai suke yi ba wato ita al'ummar mata lalace ne gabaki daya wacce ta kashe kishiyarta ta kashe dan kishiyarta ba zan ce wannan gender issue bane kuma sai al'ummar ta zamu iya gyarawa ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da dokoki akan ce muna da tsari na ban sha'awa wanda in ce ba in Najeriya ba sai suka dauki dokokin mu na criminal law da yadda ake gurfanar da mutum da yadda ake masa hukunci sai ki dauka kasar ba a crime amma babban matsalar mu mun rasa abinda ake cewa structure the institution
kina nufin tsarin gudanarwa
wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita wannan misali ne ko kuma yanzu kamar a ce an yi rafin yarinya kin ce za a ba ta counseling babu counselors babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa kin ga doka ta zama banza kenan
to barista menene ra'ayinki mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu amma su suke tauye yancin yan uwansu mata kina da kishiya ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa amma sai aka wayi gari sabagen kishi da mugun hali muka shiga kashe juna ya'yan da bamu muka aika ba sai mu kashe su shi yasa aka fadi cewa macen da ta kudunta za ta bi Allah sai ta fi halaka wanda ta kudunta za ta yi shedanci sai ta fi Iblis akwai kes din da muka taba samun shi a Bauchi inda kishiya ta dade bata aihu ba sai miji ya auro wata sai tana nakuda yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikin ta sai matan ta mutu da yaron hannun sai ya makale da kan yaro haka haka daddatsai hannayen duka biyu aka hada shi da gawa aure ba dole bane a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool
wato hul'i
in kin san ba zaki zauna ba an bai miki dadi ba akwai grounds da ya bayar wanda an bai miki ba ki kara gaba menene ne kisa kuma wani abun da na lura da shi shine in kai mara galihu ne to kai ne shari'a zai fada kanka amma masan da su ne shari'a bai taba fada kansu ya kamata ne a dauki babban mataki bisa ga mutane musamman masu aikata irin wannan abu a yi musu hukunci kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'an kisa kisa ne sannan kuma a penal code ma akwai provisions
sannan a ranar 27 ga watan afrilun bana mun karbi bakuncin jummai madaki mutane aikin sa kai a har kulatu Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu mai baiwa ma'aurata shawara da Jamila Nasiru Siraju wata wacce ta taba fuskantar cin zarafi inda Jummai ta fara da yin bayani irin cin zarafin da Mercy wata baiwar Allah da
mijinta in halakata
ta fuskantar
da na samu kaina ina ta da murya game da haƙin mata in kuma bar lambar talhuna haka ne na sami labarin Mercy sai na kama hanya zuwa asibiti amma kamun kai asibitin ta mutu nan da nan na kira Fida wato kungiyar mata loyoyi da kuma na watch kungiyar mata jaridu da wasu kungiyar masu zaman kansu da sauran yan jaridun da isowa gidan na sami mamar majan Mercy da sauran yan uwa da nayi tambaya me ya faru suka ce su dai basu sani ba sun dai ji yuhu da dare amma kuma basu fito ba da na tambaye su dalilin rashin fitowar su basu bani ansa ba amma kuma da suka fita suka shiga ɗakin ta suka same ta da hanjinta a hannu kuma talhunta mai gidan ya gudu da shi sai na nufi gidan iyayen Mercy anan naji kan labarin ashe cikin shekaru 9 na aurenta tana samun damuwan duka ba kadan ba muka sake tambaya ashe ma iyayen mijin ba su fada wa police ba so Fida ne da na watch da sauran kungiyoyi suka kai reportu wajen police
Malama Ummul Khair
zan so in ji ra'ayinki game da matsalar cin zarafin mata musamman a gidajen aure
wannan magana ta cin zarafi ta mata ana ta yin ta amma har yanzu Allah bai sa an samu maslaha ta ba abu na farko da nake so mu fahimta shine aure abu ne mai muhimmanci a rayuwar dan adam to amma duk muhimmancin shi bai yi a rayuwar dan adam din ba ma'ana ita mace ba za ta iya zaman auren ba ma har sai idan tana rayi so kin ga ya kamata mata su fahimci cewa duk yadda suke so su yi tattalin auren su za su iya tattalin shi ne idan suna da rahi daga lokacin da kike zaune da mutumin da fushin shi yakan kai shi ya iya aikatan abin da yake sa shi fita a hankali to ki san cewa cin zarafi zai iya shigowa abu na biyu kuma idan dai har ya kai matakin da miji zai iya miki wulakanci da tozarci har ya kai ga zagi to ki san cewa abu na gaba kadan da zai tafi shi ne duka shi kuma duka abin da yake janyowa mafi hatsari
kudi shine yana kaiwa ga matakin rasa rayuwar daya ko duka biyu.
Malama Jamila, me zake durawa kan bayanan ta kasancewar kin dandana wannan abu da muke tattaunawa akai?
Cin zarafi from now experience din kamar makamai da shi ya zama normal a cikin zarafin ya mace ko an fara cin zarafin ki kika fara magana a ce kin kika koma ki koma gida ki haƙuri to zaman da dadi ba dadi baka isa kai magana ba kullun ya mace ita take dauka shi namiji ana nuna mishi ko me yayi daidai ne kamar ni da aka fara mai fiyasta na fara gayawa ta hana ni in fada a gida akai na biyu nace a'a din namijin ba zai zauna ya tambaye ka ya gida me kuke bukata ya ake ciki me kuke so ya za a yi to wannan red flag ne signs of abuse ne maganan ya zama dole sai kai in baka yi ba to ba za a yi maka ba abuse ne a sa maka wa'ansu irin dokoki kana zauna a cikin gida ko iyayenka ma an hana ka ga wasu kawai dai kai focus din kuke zaman aure nake
to a ranar 21 ga watan Satumban wannan shekarar mai ban kwana ne shirin ya karkata kan wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar ma'aikatar mata ta Najeriya na tallafawa mata domin ceto su daga kangin talauci wato Nigerian Women Project wata mata wacce take zaune a garin Agayi Aisha Tulare Abubakar wacce ta ci gajiyar shirin ga labarin ta
da miji na rasu da ci da sha wani lokaci dai da abu makaranta yara ya zama wahala sai na gan watan da take sakanga sai na ce to dan Allah ko za ta koya min tun da ta san labarin sai ta fara koyar min nayi kaman wata 5 zuwa 6 tunda ban da kayan aiki na kaina sai na fara yi sai ta matar na tace min to akwai inda ake bada aya machine to lokacin nayi hula san kai kauyuka a sayar daga nan sai muka yi labarin shirin ganda muke yi sai na shiga kowanne mako muna zama so daya sai a ce mu sa kudin da ya hauce mana sai na ranta kudi daga akwati 18,000 dan an ce mana zamu yi ranta so uku sa sai na je na siya second hand machine wannan machine da ya fara samu matsala sai ga grant ya shigo 60,000 yara suka ce kudin makarantar daga nan machine din nan ne zan samu kudin makarantar ku sai na sayi machine dama kuma na fara zuwa makarantu na ce ina yin saka kira makaranta masu saka sauran kudin sai na je na sayo zare
wani kokari kike yi dan ganin cewa ki koyar da wasu irin sana'a
na shiga makaranta na ce a kawo min yara zan koyar da su kowanne sati ana turo min yara so biyu cikin mako daya
shi ma hakikin kamba Musa Suleiman Ija magajin garin Ija kuma sarkin fadan Zazu Suleja ya bayyana nasarar da shirin ya haifar
kai dan uwa ya zo mana da wannan program ya mana bayanai dai da program ya fita kuma suna neman mata mu suka kafe shi a mu don kun san mata mu su amfana mu ma za mu amfana aka tabbi word to word ne mana fi sa wasu wurare abun farko da muka samu shine gudumawa da word bank ba ko da mace kuda ka ba su sun ci gaba da sana'ansu sun taimaka mana da mata mu zo su zauna ne sai abinda mun je mun samu mun kawo magi ma za a ci maka babu sai ka kawo
kada mata ba guri ne da mutane suke zuwa don kawo ku
kore
ko su gidan da ke so ta ke yawan kawo maka da yaya al'amarin kuma yake yanzu da aka samu wannan
canji ai da ma rashin yake kawowa mai gida bai kawo abinci ba ba abin da za a ci ba a tafi yara an kore su a makaranta mata suna albarzanci da su sun sama abin yi kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida yaro na zuwa ya ga mama an ce ban ga kudin makaranta ba ko fice ko na abu wata da shi kudi ta bayar ka mai gida ta ku sai ka mana ba
mai sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a wannan shekara ta 2022 amma zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda aka ji muryoyinsu a yau da ma waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar shirin a wannan shekarar ta 2022 sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muli lafiya.
A gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Para
matsayin jirin namu na wannan makon ne da jirin ekonomi ita kasar da buri ya kamaru wanda na rubuta mana cewar hukumar kasuwanci na kasar ta bangaren ministan ilimin cinikayya na kasar kasar buri ya kamaru sun ce gwamnati za ta yi odar tun miliyan hudu da ɗari biyu na sukari daga kasashen ƙetare domin sauƙaƙawa farashin sukarin a ƙasar ta jamhuriyar kamaru wanda al'umma suke amfani da shi sai kuma jaridar The Guardian Post ita kuma ta shaida mana cewar iyaye mata 3,000 ne suke mutuwa a ƙasar jamhuriyar kamaru a kowace shekara domin kamuwa da cutar nan na sankarar mama kamar yadda wata ƙungiyar likitoci ta ƙasar jamhuriyar kamaru da na ƙasashen ƙetare suka tantance a wannan shekarar na 2022 nan sai kuma jaridar Ekaho Sante wanda ita kuma ta ce yara da ke kamuwa da cutar yunwa a ƙasar jamhuriyar kamaru sun kai kimanin kashi 12.8 cikin ɗari domin rashin ingantaccen abinci mai gina jiki ƙungiyar masu kula da abinci mai inganci a ƙasar jamhuriyar kamaru kamar ƙungiyar FAM da kuma MINAGER da FAO da kuma AU har da ACF su ne suka fitar da wannan rahoton na shekarar 2022 nan. Jaridar Ruwa da Sahel kuma ta ce a babban jami'an da ke birnin Garwa ministan ilimi mai zurfi ya naɗa waɗansu sabbin fuska waɗanda su ne za su jagoranci jami'ar ta birnin Garwa. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour wanda ita kuma ta bayyana mana cewar kamfanin da ke take manja a ƙasar jamhuriyar kamar ta yi alkawarin cewa za ta tace tun 180,000 a wannan watan kamar yadda ƙungiya da ke kula da tace man kwakwa a Agro Industrial Campus suka yi alkawari saboda tsadar man girki da jama'a ke amfani da shi na yau da kullum a faɗin ƙasar jamhuriyar kamar. Hakan ya samo asali ne tun da ƙasar Rasha ta auka wa ƙasar Ukraine shi ne kayayyakin masarufi farashin su ya tashi gwauron zabi a faɗin ƙasar jamhuriyar kamar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a taƙaice.
Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa a ranar Lahadi cewa ana fargaban kimanin 'yan kabilar Rohingya 180 sun nutse a wani jirgin ruwa yayin da suke barin Bangladesh zuwa Malaysia a farkon wannan wata, yayin da wani jirgi dauke da mutane 174 da igiyar ruwa ta kada shi zuwa gabar tekun Indonesia a ranar Litinin. Mutane da dama na tunani su ne waɗanda hukumar 'yan gudun hijiran take faɗi sun nutse. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa ƙasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan ƙasashe da suka amince da iyakance farashin mai da ƙasashen yammacin duniya suka dora wa man Rasha, matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. Dokar umarnin shugaban ƙasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar Kremlin na cewa an haramta ba da mai da albarkatun mai ga kowace kungiya ko ɗaiɗaikun jama'a na ƙasar waje, muddin kwanta ragin ba da mai ya shafi iyakance farashin ko kai tsaye ko a ƙaiƙaice. Lissafi na ƙara zama damuwa, satar mutane da azabtar da su da fyaɗe na ƙaruwa. Fararen hula da dama ciki har da mata da ƙananan yara ne ƙungiyar 'yan tawaye M23 suka kashe a gabashin Congo, a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta M23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja, a cewar rahoton na kwamitin masana na Majalisar Ɗinkin Duniya. Takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyartar yankin Rushuru na lardin Kivu ta arewa na Congo, inda M23 ta kwace yankin. Ana sa ran buga rahoton a wannan mako.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Ku yi wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza daidai da ta mana sauki da bada umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.